Daga nan birnin Washington da ke gundumar Columbia sashen Hausa na muryar Amurka ke zuwa muku akan mitoci 1625 da kuma 60. Abin ne mai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar View Africa na zangon FM akan mita 102.5. Sauran gidajen radio sun hada da amfani da Sarauniya da Far'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma Niyya da ke birnin Kwanni. Sannan za ku iya samu mu a kodi yaushe kuke so a shafukan mu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri wanda ke zuwa muku da karfe 8 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi wato 7 na safe kenan agogon Ghana, 3 na dare a nan Washington DC. Mahmud Lalo ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba muka sake dawowa a cikin shirinmu na hantsi.
Nigeria's unity is settled and not negotiable. We shall not allow irresponsible elements to start trouble.
Shugaban Najeriya kenan Muhammadu Buhari yake cewa dunkulewar Najeriya a matsayin ƙasa guda ya tabbata kuma abu ne da ba za mu iya sadaukar da shi ba, sannan ba za mu bari wasu ɓatagari su tada husuma ba. Sai a biyo mu a cikin shirin domin jin ƙarin bayani. Za kuma mu je jamhuriyar Nijar domin jin takaddama da ta ɓarke a masarautar tsibirin Dogon Dutse. Sannan muna tafe da shirin da rashin tayi wanda Saliu Garba zai gabatar, amma fa duka sai kun sha labaran duniya.
Assalamu alaikum saurare ga labaran. Dazun nan shugaban Najeriya Muhammadu Buhari wanda ya dawo daga jinya a Burtaniya ya gabatar da jawabi. Shugaba Buhari ya ce yayi takaicin wato yayin da yake jinya yana bin diddigin abubuwan da ke faruwa a ƙasar. Ya ce ya ji takaicin wasu furuce-furuce musamman ma a kafafen sada zumunci. Ya ce kowane ɗan Najeriya na da ƴancin zama inda ya ga dama ba tare da wata tsangwama ba.
Therefore, we are going to reinforce and reinvigorate the fight not only against the elements of Boko Haram.
Sannan shugaba Buhari ya ce batun zaman Najeriya dunkulalliyar ƙasa abu ne da aka riga aka tsere shawara a kai, kuma ba za a warware ba, ba za mu bar wasu marasa mutunci su tayar mana da wata rigima ba. Kuma da zarar abubuwa sun rincaɓe su tsere su bar wasu da aikin maido da kwanciyar hankali wataƙila ma har da zubar da jininsu. Kowane ɗan Najeriya na da damar rayuwa da kuma gudanar da harkokin kasuwanci a ko'ina a Najeriya ba tare da wani cikas ba. Shugaba Buhari ya ci gaba da cewa,
Nigeria's unity is settled and not negotiable. We shall not allow irresponsible elements to start trouble.
Sannan shugaba Buhari ya kara da cewa saboda haka za mu tsananta yaƙi ba kawai ma da Boko Haram ba, amma har da masu sace mutane da masu tayar da fitina tsakanin manoma da makiyaya, baya ga rikice-rikicen ƙabilanci da wasu fitsararru ke haddasawa wanda shi ma za mu yi maganinsa. Na ƙudiri aniyar tabbatar da an cima waɗannan bururin. Shugaba Buhari ya ce daga ƙarshe yana kira ga 'yan Najeriya su yi watsi da duk wasu 'yan bambance-bambancen da ke tsakaninsu su haɗa kansu su fuskanci ƙalubalen da ke gabansu da suka haɗa da na tattalin arziki da siyasa.
Shugaban Amurka Donald Trump zai zayyana jadawalin matakan da Amurka za ta ɗauka a Afghanistan a wani jawabi da zai gabatar a daren yau Litinin. Trump zai bayyana halin da ake ciki game da alƙiblar da Amurka za ta fuskanta a ayyukan soji da take yi a Afghanistan da kuma kudancin Asiya. A wani jawabin da zai yi da daddare daga sansanin sojin Fort Myer da ke kudu maso yammacin babban birnin Amurka, a cewar wata sanarwa da fadar White House ta gabatar. Jiya Lahadi, sakataren tsaron Amurka Jim Mattis ya ce Trump ya yanke shawara kan sabuwar dabarar da za a yi amfani da ita a Afghanistan, to amma bai yi wani cikakken bayani ba.
Dubun-dubatan jama'a sun yi gangami a Hong Kong jiya Lahadi a wata zanga-zangar nuna rashin amincewa da hukuncin da aka yanke ma wasu 'yan rajin demokaradiyya su uku waɗanda suka jagoranci wata ƙungiyar gwagwarmaya ta shekara 2014. Hukuncin da aka yanke masu ɗin ya gamu da fushin ƙungiyoyin kare 'yancin ɗan adam da sauran 'yan gwagwarmaya waɗanda suka haɗa kai da farar hula jiya Lahadi daga gundumar Wancan zuwa kotun ɗaukaka ƙara don yin zanga-zangar nuna rashin amincewa da hukuncin ɗauran. Waɗanda suka shirya gangamin ba su bayar da ƙiyasin waɗanda suka halarta ba, To amma 'yan sanda sun ce mutane wajen 22,000 ne suka halarci gangamin, wanda ya zama gangami mafi girma da Hong Kong ta taba gani tun bayan lokacin da aka kafa kungiyar.
Wani jirgin sojin ruwan Amurka mai suna USS John S. McKinney ya yi hadari da wani jirgin dakon kaya a can gabarsa da Singapore kusa da mashigin ruwan Malaka. Bataliya ta bakwai ta sojojin ruwan Amurka ta fitar da wata takardar bayani da asubahin yau dinnan Litinin, wanda ke cewa jirgin wanda ke cilla makami mai linzami ya ci karo da wani jirgin daukar kaya mai suna Alnick MC da misalin karfe 6:20 agogon yankin. Jirgin mai suna John McKinney ya lalace, a cewar takardar bayani, amma ba a yi bayanin makomar sojojin da ke cikin wannan jirgin ba. Bataliya ta bakwai din ta ce tana kan gudanar da ayyukan ceto tare da taimakon hukumomin wurin. Nan take dai ba a yi ƙarin bayani dangane da wannan hadari ba. Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yayin da al'ummar Najeriya ke tauna jawabin da Muhammadu Buhari ya yi ɗazun nan bayan dawowa daga jinya a birnin London, al'ummar ƙasar na ci gaba da tofar bakacin bakinsu dangane da dawowar shugaban ƙasan. Wakilin sashen Hausa na murya Amurka Hassan Umar Tambuwal ya zagaya wasu sassan birnin Ibadan da ke jihar Oyo a kudu maso yammacin Najeriya domin jin yadda al'ummar yankin ke kallon dawowar shugaban ƙasar.
Sunana Manuga dan PDP mazauri nan kara akin yali kara sharu. Amma abinda zan ce, ina roƙon Allah Ubangiji ya ƙara ba Buhari lahiya, kuma nayi horin ciki matsayina na dan PDP, nayi horin cikin dawowar shi kwarai da gaske, kuma Allah ya bashi lafiya. Amma akwai alƙawulla waɗanda ya dauka ma ƴan Najeriya na game da gyara wutar lantarki da gyara hanyoyi da samar da aiki ga matasa, yara matasa. Ina son a cika waɗannan alƙawulla, kuma a bude boda abinci ya shigo.
Sunana Muhammad Umar daga Ibadan Kinyali. Gaskiya maganan dawowar shugabanmu Buhari ina matukan farin ciki, kuma na ji daɗi saboda irin abubuwan da ya mana a bangarenmu a Maiduguri. A Maiduguri nake local government baga. To mun samu tsaro kuma mun samu kwanciyar hankali a yanzu a mulkin sa.
To yanzu me kake so ya sa gaba?
To abinda nake son ya sa gaba yanzu, abubuwan da ya gani mutane suna yi da mai kyau da mara kyau, ya ja musu kunne a yi mu abu tsakani da Allah.
Sunana Muhammad Awwal nan kare Shanu a Kinyali. Na mai barka da zuwa, barka da sauka lafiya. Allah ya bashi ikon rike jama'a. Kuma na kai ga jinjina ga mataimakin shugaban kasa, bai rabon amana ne. Allah ya basu rikon amana gaba ɗayansu. Jina ga zuwan Buhari, Ubangiji Allah ya ƙara mai lafiya 100%.
Ina ya kamata Buhari ya fara a halin yanzu?
Abinda nake so Buhari ya fara akan shi, game ga taimakon talakawa nashi, mutanen shi wanda suka tsaya suka zabe shi, ina so ya kuma ya ƙara tallafa musu da amfanin gona wannan da aka ce za a yi aikin da ya sa gaba. Ubangijin Allah bashi ikon yi.
Sunana Abdulrashid, mun ji murna sosai saboda baba mai kyau ne. Ni abun da yake zo yi a Najeriya jara ne, kuma Allah ya taimaka mana.
Kamar wannan irin gyara?
Gyara na masu cuci yaya a Najeriya. Ka ji ko? Kuma ina so a tabbata ba yi wannan cutan. Sai sa muka ji murna shi.
Sunana Abdulrazak Oyo. To mun gode Allah ne, Allah ya dawo da shi lafiya. To Allah ya bashi lafiya kuma musamman lafiya ya fi komai.
Idan Buhari zai fara aiki a halin yanzu, ina kake son ya fara?
To muna so ya fara a wuri talikoki mu samu abinci abin shewa.
Sunana Hajiya da Kibanci. Na gode, na yi munna da ba ni da lafiya, amma yanzu zan ci abinci. Baba Allah ya bashi lafiya, Allah ya taya shi ruko, Allah ya taya shi, Allah ya bashi lafiya. Ni ma Allah ya bani lafiya, yanzu lafiya ta zo. Buhari ya dawo, kai da karfin kujera, da karfi nake takawa. Allah ya sa kaya ya sauko.
Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
To a makwabciyar Najeriya, wato jamhuriyar Nijar, wata takaddama ce ta kunno kai a masarautar tsibirin Dogon Dutse dangane da waɗanda ke da cikakken hurumin tsayawa takara a zaben masarautar, wanda ake shirin gudanarwa a ranar 26 ga wannan wata. Daga Yamai ga rahoton Suleiman Muni Barma.
Rikici akan maganar cancantar halaccin tsayawa takarar masarautar tsibirin Dogon Dutse ya samo tushe bayan da wani aikin tankaɗe da lauyar da aka gudanar a hukunce ya fito da takardar jerin sunayen mutanen da ya amince su shiga wannan fafatawa. Sai dai shugabannin al'ummar Arawa sun ce sun gano cewa gubawa ne kawai aka ba wannan dama, dalili kenan da suka ce ba za ta sabu ba. Malam Jibril Ba'are dake cikin masu kare muradun Arawa a wannan takaddama ya yi min bayani akan abubuwan da suka tsayar a ƙarshen wani taron su na makon jiya.
An kace ana zaɓe 26 ga wata. yan mata ba su sarauta. To shine sarakunan suka yi taro sun kace to su dai ba ta shaye su ba. Kuma an kai takarda don a soke wannan zaben. An ajiye takarda. Insha Allah nan zuwa kwana biyu ko kwana uku ana ba da wannan sakamako. In kuma an soke to in ba soke ba dai mu dai ta shaye mu zaben nan na 26. In ana cikin shari'a ba a zuwa kuma a yi zaɓe ko mun ka ce a dakanta sai an ƙara shari'a.
Ɗaya daga cikin waɗanda za su kara a wannan zaɓe, Isaka Ato da na tuntuɓa ta waya, ya bayyana cewa maganar ɗage zaɓe ba ta taso ba, saboda haka ya kira ga al'ummar Arawa a kan maganar zaman lafiya. Hakimai 76 suka bayyana cewa suna goyon bayan su daga cikin 84 da ake da su a ita wannan masarauta. To amma suna kwatanta da cewar idan aka bi sarsala ku ɗiyan mace ne su ne ɗiyan namiji a harkar ginin sarautar nan. Shugabannin al'ummar Arawa sun lashi takobin ci gaba da gwagwarmaya don ganin an sake mayar masu da matsayinsu na 'ya'yan sarautar tsibirin Dogon Dutse. Kuma a cewar su akan wannan magana, shirye suke su ja shari'a har izuwa kotunan ƙasa da ƙasa.
Ka san kuma ko an daga da kana kana zuwa sai ko ECOWAS sabon mu ne mun sabu zuwa cin. Kenan a tsaya ayi adalci ayi shari'a ko mintace mu dai muna tare da jujoji kotu. Abin da justice ta ce muna aiki da shi. Amma kuma mun yarda da nan muna zuwa gaba.
Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger. Ya bai dawowa ba dan adam ba komai ne ba fitina ba sun kalshe ba
tariya. Kuma da layin karfe 3 na dare ne da minti 12 anan Washington DC, kafin mu je ga shirin da rashin tai mu ci gaba da shakatawa da wannan waka kalshe ba tariya ba kaucewa ba sukuwa ba zamewa ba gudduwa ba tserewa ba zaman lafiya ginshikin rayuwa bayan dawa ba fitina ba san ƙarshe ba har yanzu ba riba ne ba ramuwa ba burgewa ba haƙuri shi ne cancanta yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Kuɗi a kashin yanzu ta hanya mai kyau.
Kuɗi a kashin yanzu ta hanya mai kyau.
Kuɗi a kashin yanzu ta hanya mai kyau.
Kuɗi a kashin yanzu ta hanya.
Da rashin jayi akan bar araha ko shakka babu. Salo Garba ne daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da shirin. Yau ma za mu ci gaba da batun yawan kuɗin ruwa da 'yan kasuwa da masu rancen kuɗi a bankunan Najeriya ke biya. Da yadda ya shafi tafiyar da harkokin kasuwanci da tattalin arziki da rayuwar jama'a. Ba tare da ɓata lokaci ba, ga wakilar murar Amurka da ke Abuja, Madina Dauda, da ci gaba da firar.
To kenan a takaice akwai hanyoyin da za mu iya amfani da single digit rate mu ƙarfafa tattalin arzikin Najeriya kenan?
To ya kamata hukuma su fara nazari a wannan aikin yadda za mu samu a kawo ita rate din har ya kai ga single digit din da muke fito a kai. Amma yanzu din nan bankuna kuma har ba da Central Bank za su ce mana cewan tunda haurawan kuɗi wato inflation kenan ya kai har ga 17 har 19 ba yanda za a sa single rate digit din ya zama ya fi saukowa da inflation wato haurawan kuɗi kenan idan su yi haka wato kuɗin kamar ana bada shi a kyauta ne so zai zamana ya kamata a yi nazarin inda za a controlling inflation domin haurawan kuɗi komai ya zama a saukake idan ya zama a saukake then ana iya sa interest rate din yadda zai zama single digit a yanzu din nan akwai wasu ma'aikata ko su bankunan gwamnati wato kaman bankin na agriculture da bankin industry su kan sa rate din su a single digit akwai wasu ake ce masa intervention na central bank wasu kudaden da aka kawo su daga central bank okay. su ma single digit ake sa su amma ba kowa da kowa yake samu ba sai wani da wani kuma ba shine ya kamata ba yadda ake abubuwa suke kenan yanzu
saboda haka ya jawo ma an samu tabarbarewar al'amura gaba daya
shakka babu abin da ya faru kenan saboda haka central bank da ita minister of finance da sauran su ya kamata su sa niyya a samu yadda za a yi nasara da wannan inflation ya sauka don kudin kayayyaki su dan sauka su zama matalaka abinda zai taimaka wa talaka sannan kuma a kawo shi single digit rate din ya zama single digit domin aka yi hakan nan zai kawo biyan bukata matalaka
wannan dawo gare ka Yusha kamar yadda ya bayani yanzu Dr. Obadaya wanne yafi alfano ga kasa single digit rate din ne ko kuma double digit rate ne zai hanzarin cire mu daga cikin wannan halin kakanuka yadda muka tsinci kanmu a ciki
wato waɗannan rates din su kan fara daga single digit ne bayan da za a yi kawai haka kawai ka zo ka fara kasuwanci da double digit su wannan dugo ƙasa da goma duk harkokin kuɗi taka ake faro shi saboda misali harkan kuɗi yana farawa ne tun daga kungiyoyi na manoma wato cooperatives societies har ya koma microfinance bank har ya koma commercial bank sannan shi kuma babban bankin ƙasa as regulator ya rinka kulawa da abin da yake faruwa to an riga an samu home farashin da ba a taba samu ba misali tun a 2014 lokacin da yake 9.3 har ya kai ƙarshen 2015 2016 a kashi 18.3 to in kika duba bambancin 9.3 zuwa 18.3 zaki ga an samu hauhawar farashi wanda shine mun taɓa magana shine ya zaburar da farashin da kuma ya tarrufe ayyuka kuma aka kwace mutanen kudade a hannun mutane sannan mutane suka zama wato ba sa iya zuwa kasuwa sai economic activity din ya yanke to sai kuma sai aka zo aka samu wato change na devaluation of currency wanda babban banki ya shiga tsaka mai wuya wajen fitar da kudade na foreign exchange ta inda za a kai su ko ta bayan gida ko kuma ta cikin bankin su kuma bankuna ya zama na suna neman riba ta ko ina to bayan da za a yi su samu riba su in ba a wannan rate suka ta daga shi ba domin idan suka sa shi kadan kuma duk da inflation kuma yana kwaci kudaden to zaki ga a ƙarshe duk ba a yi nasara ba saboda haka ƙasa tana kulawa ne kamar yanda ya sama to sai a ta shigo da abubuwa kuma kadan kadan yana sauka ana kula da shi amma ya zamana duk abin da ake saukowa da shi an bude matattalin arzikin bai zama concentrated a kowane bangare daya ba ko kuma wasu bangare na hukumomi
to Dr. Obadaya a cikin wannan hali da Najeriya ta tsinci kanta yaya za a yi mu ja ra'ayin waɗanda ya kamata su zo su zuba hannun jari a cikin wannan ƙasa a yanzu ta yaya za mu yi mu ja hankalin su
to kafin ba da amsa ina son faɗa wani abu akan abinda Malam Yoshau ya faɗa wasu bankunonin ma akwai yadda sukan zalumai jama'a idan central bank suka ba da rate din a 17 sai su ma su ce okay su sun ba da a 25 domin su ma su dan samu na su dan riba din
sun ƙara 8 akai gaba daya
sai su kara da suna ya sa 18 har zuwa 20 wasu ma har 27 sukan sa 28 bayan suka sa haka in kika rance kudi daga gare su akwai wasu kudaden da za su saki sa kuma akai ba za su fada ba daga baya bayan ka shiga ne za su saka ga sai a ce tun da ma wannan an manta da shi, ya kamata a biya wannan, ya kamata a biya wancan, sai a harhada su duk a cusa akan wannan kuɗin. Kafin ka realize sai ka ga kuɗin ya kai har ma 30 bisan 100.
So ko da kai kasuwanci ba riba,
babu riba. So akwai yadda su bankunan man gaskiya suna yi, ba su yin abubuwa da tsoron Allah. To shine kenan.
To tambayar da nayi na masu zuba hannun jari.
Wannan na yanayin jari din da masu zuba jari, na fari dole a samu zaman lafiya a Najeriya. Akwai abinda masu sanin sha'anin tattalin arziki, wato economists kenan, suna ce mishi uncertainty, wato ba za a gane ko yaya ne abubuwa za su zama ba. To su masu kudin jari din, musamman mutanen kasan waje, za su zanna su ce bari mu duba mu ga abin da yadda kasan za ta zama kafin mu kawo kudin mu, don su ba sa son asara. To yau ana Boko Haram, gobe ana wannan, gobe ana wannan mugun zance, gashi gashi. To ai da Bahaushe ya ce da mugun rawa garakin tashi. Abin da yasa kenan a yanzu din nan yawancin su ba sa kawo kudin su a Najeriya, sun ce bari su jira su ga yadda kasan za ta zama kafin su kawo kudin su, don ba sa son asara. Saboda haka idan muna so masu jari su kawo kudin su, ko ma yan Najeriya din ma da kansu sukan kwashe kudin su jes ajiya waje. Abin da yasa naira ta fadi kenan ai, domin yawancin Najeriya din ba wai ana canza kudin ne ajiya kawo kaya ki ba, a'a, don kowa yana tsorota, bai san abin da zai faru ba. So kowa yana canza kudin sa ya rika shi a cikin dalla, domin ba san yadda gobe za ta zama ba, ko Najeriya din za ta ci gaba ta zama kasar daya, ko za su rabu, ba wanda ya sani. Kuma shugabanninmu ba su tashi tsaye sun yi abin da zai sa mutane su samu hope, su san cewa gobe za ta fi kyau da yau. To ana zanga-zanga na zanga-zanga a can, wannan ba zai taba kawo mana cin gaba ba. Abin da yasa na fari a samu zaman lafiya, shugabanninmu su hada kai a dauke matakai da za su taimaka wa jama'a gaba daya, su taimaka ga karuwan tattalin arziki. Idan aka yi haka, masu kudin jari ba sai mu an roke su ba, da kansu za su rugar da kudu su zo. To kaga inda muke kenan.
To Yusha'u, yanzu ya makoman waɗanda suka riga suka zuba jari a Najeriya da yanzu haka ba su iya fita da shi suna ciki?
To ai akwai hukumomin da ke taimakon Najeriya wajen bayar da, kamar misali a 2015 Jim O'Neill ya yi hasashe, masanin tattalin arziki ne wanda yake da ake girmama shi a duniya, ya yi hasashen kasan za ta ci gaba saboda za su samu siyasa wanda zai zaunu da waɗannan abubuwa da yake na insecurity, kamar da daktar ya magana. Sannan kuma to amma su waɗannan yanda kasan take ciki shine dole ne mu zauna mu faɗa maka mu gaskiya, akwai abubuwa waɗanda ke hana zuba jari, kamar yaƙi da cin hanci da rashawa da kuma irin abubuwan da ake gani. Wannan yana sa tsoro a hannun jami'an gwamnati, amma kuma yana taimakon gwamnatin idan aka yi abun aka kai shi ƙarshe. Misali yaƙi da cin hanci da rashawa ya zama cewa ya shafi masu ta'annati da lalata kasuwanci da tun da economic and financial crimes ne. To in an ce economy, su waye waɗanda suke masu zuba jari 419? Su waye suke zuwa suke shigo da mutane ba ƙanƙa'ida ba, suke amfani da gwamnati? Su waye suke alƙawura a cikin gwamnati, suke alƙawarin da ba mai yiwuwa ba ne? To dole sai mun gyara irin wannan ɗabi'u, saboda za mu kalli straight policies irin na Dubai. Farko da irin harajin da muke sawa shi ke jawa, saboda riba ne, da wannan rate din da muke magana a cikin bankuna, saboda dukkan su za su zo su zuba kuɗi ne, kuma za su zo cikin kasan su a kuɗi. To amma idan kasan ta zama na cewa babban bankin kasa, wanda yake shi ne alhakin tafiyar da kasan, yana hannunsa, wato a matsayin kuɗaɗe kenan. To haka kuma a harkokin haraji, ma'aikatar kuɗi na ƙasa, dole a kiyaye irin harajin da ake da irin gudunmuwar da ake. Sannan kuma a siyasar ƙasan, mutanen da ke hasashe arewa za ta rabe, Ibo zai rabe, waɗannan yana hana masu jari su zo ƙasan, saboda abu ya bayyana, duk wanda suke siyasa da waɗannan abubuwan. To ƙasan sai an saitun waɗannan abubuwa, sannan mu ɗora daga inda muke tunanin za mu samu kuɗaɗe mu juya tattalin arziki mu haifar da ayyuka.
Madalla jama'a, anan za mu dakata, sai mako mai zuwa idan Ubangiji Allah ya kai mu ɗora daga inda muka tsaya yau. Yanzu a madadin waɗanda kuka je muryoyinsu da Salman Abo da Chubahiro Dedone da suka shirya mana sauti, ni Salo Garba ke cewa a huta lafiya.
Kuɗe a kashe sauta hanya mai kyau. Kuɗe a
kashe. Yanzu kuma lokacin da zamu ji wasu daga cikin ra'ayin da kuke aika mana.
Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka. Mai magana Hassan Dogon Fati daga nan karamin hukumar Batsari ta jihar Katsina a tarayyar Najeriya. Alhamdulillah zan yi amfani da wannan dama in taya ƴan uwana ƴan Najeriya murnar dawowar shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari daga birnin London a jinya da ya yi. Ina fatan umurji Allah ya ƙara masa lafiya da shi da dukkan wasu marasa lafiya wanda ke gare mu.
Assalamu alaikum sashen Hausa na Bezo America. Mai magana Habibu Adamu Argun. Allahu Akbar, Buhari ikon Allah. Allah ya kashe ba sai ya raya. Yana yi mun Buhari barka da zuwa kuma Allah Ubangiji ya kara mishi lafiya, ya ba shi karfin gwiwa. Kuma abinda nake ba shi ga kasa shawara alawa mulki. Ka dauki gwamin gora kaka bugi azzalumai su tarwace. Ubangiji Allah ya kara baka farin guda, ki baka ikon saukar da nauyin da ka saukar matalakawa. Nagode mai magana Habibu Adamu.
Assalamu alaikum BOA. Mai magana Uda Muhammadu a garin Garaci a karamar hukumar Gidigir a jihar Zandar a Jamhuriyar Niger. Zan amfani da wannan dama na taya ƴan uwana ƴan Najeriya murnan zau shugaban kasansu Buhari. Kasansu lafiya, Allah ya kara masa lafiya. Kuma ina kira ga ƴan uwana waɗanda suke zanga-zanga dan Muhammadu Buhari ya sabkato. Ina roƙon su ji tsoron Allah. Kuma ina kira ga ƴan uwana matasa kada wasu su yi amfani da su a ziga su suna huta suna zanga-zanga, wannan bai dace ba.
Assalamu alaikum. Mai magana Malam Malam ne da Haguda Gwalaja. A ina taya ƴan uwa Musa Buhari barka da dawo, murnar barka da dawo daga Ingila. Kuma ina yi wa dukkanin ƴan uwa Musa Buhari suka mata addu'a, Allah ya ba shi lafiya, Allah ya saka masa alkhairi.
Yanzu kuma ga labarai a taƙaice.
To a takaice, dazun nan shugaban Najeriya Muhammadu Buhari wanda ya dawo daga jinya a Burtaniya ya gabatar da jawabi. Shugaba Buhari ya ce yayin da yake jinyar yana bin diddigin abubuwan da ke faruwa a ƙasar. Ya ce ya ji takaicin wasu furuce-furuce musamman ma a kafafen sada zumunci. Ya ce kowane ɗan Najeriya na da ƴancin zama inda ya ga dama ba tare da wata tsangwama ba. Shugaban Amurka Donald Trump zai zayyana jadawalin matakan da Amurka za ta ɗauka a Afghanistan a wani jawabin da zai gabatar da daren yau ɗinnan Litini. Trump zai bayyana halin da ake ciki game da alƙiblar da Amurka za ta fuskanta a ayyukan sojin da take yi a Afghanistan da kuma kudancin Asiya a wani jawabin, wato a wani jawabin da zai yi da dare daga sansanin sojan Fort Myer da ke kudu maso yammacin babban birnin Amurka, wato Washington kenan, a cewar wata sanarwar da fadar White House ta fitar. Daban da batun, jama'a sun yi gangami a Hong Kong jiya Lahadi a wata zanga-zangar nuna rashin amincewa da hukuncin da aka yanke ma wasu ƴan rajin demokaradiyya su uku waɗanda suka jagoranci wata ƙungiyar gwagwarmaya a shekara ta 2014. Hukuncin da aka yanke masu ɗin ya game da fushin ƙungiyoyin kare ƴancin ɗan adam da sauran ƴan gwagwarmaya waɗanda suka haɗa da farar hula a jiya Lahadi daga gundumar Wancan zuwa kotun ɗaukaka ƙara don bayyana fushin nasu.
Masu sauraro, da kamar kawo ƙarshen shirinmu na hanzi a daidai wannan lokaci, amma da misalin karfe 4 agogon Najeriya Niger kamar da Chadi wato uku kenan agogon Ghana, za ku ji wata tawagar abokan aikin mu Allah da wasu sabbin rahotanni. Kada a manta, domin sake jin wannan shiri da ma waɗanda suka gabata, za a iya zuwa shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Domin jin tsokaci kan jawabin shugaban Najeriya Muhammadu Buhari da kuma yadda ƴan Najeriya ke kallon jawabin nashi, sai a tare mu a shirye-shiryenmu na gaba. Yanzu a madadin Ibrahim Kalmasi Garba da Chubahiro Dedone da kuma Zainab Abdulrahman da su sa mu haɗa wannan shiri. Ni Mahmud Lalo nake cewa huta lafiya daga nan sashin Hausa na Murya Amurka, birnin Washington DC. A wuni lafiya.